Kuri shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar America a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kranan Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Zamu magana ne akan tasirin demokradiya. Shin wai me masana suke cewa akai?
Mutane suna tsayawa takara akwai yancin faɗin lokacin baki fiye da dacin lokacin soja. Suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so.
To kaji Hafiz, ɗan ƙasa kuma sun ce
dan a yadda na taso ban da wayo ana bayar labari irin yadda aka yi mulki a baya to baka da damar da zaka iya fita ma kai yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba.
Shirin namu na yau zamu tattauna ne akan tasirin demokradiya a Najeriya.
Shi yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntubi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru 20 akan tsarin mulki na demokradiya. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shekaru 20 da komawa turban demokradiya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma amsa.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija Bawur Al-Nafati inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da kasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokradiya.
To shi kuma Umar Adamu Katagun ya ce hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru 20 da komawar Najeriya ga tafarkin demokradiya. Sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran rina a kaba. La'akari da yadda aka yi zaben wasu jihohin kasar tamu.
To shi kuma Abdul Muttalib Mande Magari ya ce wayeye. Oh, an amsa ne a shine haɗin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara.
Magana wato mutane sun fara ganin
muhimmancin zuwa jefa ƙuri'un nan.
Jefa ƙuri'un sannan kuma da tasirin yanda ake ganin canji.
Kuma ina ganin kaman wannan zaben ne wanda masu jefa ƙuri'un suka fito da yawa. Ko kamar hukumar INEC ta ce
amma kuma alƙalman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa ƙuri'a wannan kuma saboda ko da aka gabatar da card reader din wannan kara an dan sake shi sai aka samu rage. To sai amsar Isiyaku Hamza Gogori Kano yace hakika zamu iya cewa suna tasiri ta wajen zabar waɗanda muke so.
To Yahya Umar Yahya Dugge Allah sana faɗi sunan ka daidai mallam Umar yace yau da gobe eh tabbas ƙuri'un mu sun yi tasiri a zabe na 2015 da 2019 saboda an ba mu abin da muka zaba. Saboda haka muna fatan hakan zai dore a Najeriya to Allah ya sa.
To amin. Sai amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wada tace suna amfani sosai amma yanzu sayan ƙuri'a na neman kawo cikas. To kin ga wani batu da yake ta ija hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan.
Kwarai.
Ƙuri'a.
To ina fatan dai jama'a dai sun san cewa dai ƙuri'an su ƴancin su. To sai kuma Jibril J Boy, Mallam Jibril ne ina so in san ɗayan sunan naka. Inda yace yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba da aka samu a cikin shekara 20 na demokradiyya duba da yadda ƴan Najeriya ke cikin kuncin rayuwa.
Mutane sukan faɗa haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin cigaban da aka samu ta fuskar demokradiyya. To
To amsa ta karshe Hafiz ko za ka karanto mana na karshe?
To shikenan ga amsar Adamu Aliyu Taylor Gurum daga jihar Plateau yace gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu. Na farko za mu iya cewa ƙuri'unmu sun yi tasiri a zabukan mu na 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirin su amma a wasu jihohin sam basu ga wai tasirin waɗannan ƙuri'un ba.
To shi kuma ra'ayin shi kenan. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku dake nan babban birnin tarayya Abuja da zamu tattauna da su yadda suke ganin demokradiyya a Najeriya shekaru 20 din nan ba kakkaftawa. Menene ma'anar demokradiyya a gare su? Menene amfane su kuma sannan me suke hange gaba? Ina tare da matasa mutum uku. Jafar Wada mai sai da jarida, daga Dafi Yusuf Ahmad shi ma mai sai da jarida, da Jamilu Ahmad mai sai da katin waya. Dukkan su a nan babban birnin tarayya Abuja. Bari mu fara da kai Jafar Ahmad.
Ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokradiyya. Demokradiyya dai ita ce kamar mutum ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki nashi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi. Wanda halin yanzu ga demokradiyya ta sa mutum zai iya barin kasar shi ko kuma jahar shi ya je jahar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jaharsa. To wannan shine abin da zamu iya cewa demokradiyya muna amfanuwa da ita. Mun samu ci gaba na bangaren demokradiyya. Zaka ga makarantu ko a ina zaka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata.
To bari je wajen dan uwan yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokradiyya. To kamar dai ba ma sai na yi wani dogon jawabi ba kamar inna brother na ya fada dan uwa na kenan duk abin da ya fada yana daidai da wanda zan fada.
Yau to kai
sunana Jamila Hanan ne na fito daga Sokoto State a Najeriya. To sana'ana ina nan a nan Abuja ne ina sayar da katin waya.
To bari ji daga gare ka me zaka ce ta amfana da demokradiyya? Yanzu dai an shekara 20 ana yin ta a Najeriya.
Gaskiya na amfana demokradiyya sosai dan a yadda na taso ban da wayo ana bada labari irin yadda aka yi mulki a baya. So baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari. Gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abinci ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba. So gaskiya mun amfana demokradiyya sosai. Ga makarantu ga sunan sun yalwanta ana koyarwa gurgudu. So gaskiya na amfana demokradiyya. Yanzu kamar na Abuja ba wani abin da ke zuwa ta kura ma mai business din mu koma gida lafiya. So gaskiya mun amfana demokradiyya. Yanzu kai to kafafan labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni dan su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har yaje gida same ka. Kin ga ko a baya ba zai iya ka zo haka kana magana akan shugabanni ba. To yanzu zaka zo kai maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana. Kin ga duk dai demokradiyya ai a baya ne baka sai to kai irin wannan maganganun ba. So gaskiya mun amfana demokradiyya sosai.
Bari zo wurin ka Jafar. Kai karatu?
Ni gaskiya ina nayi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na
wanda nan Abuja ke
nan Abuja ina yin part-time program a Federal College Zuba wanda a gaskiya demokradiyya ta ba mu dama da zamu nemi abincin kuma mu nemi wani abu da zamu iya daukan nauyin karatu da kuma sauran tallafa yan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema alisa ita ya makama ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana ba shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka ɗarƙare karatunka kuma a baka takardarka ka iya koma jahanka ko kuma duk inda ma ka samu dama za ka iya samun aiki ba tare da an takura ma ba. To mu wannan demokradiyya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji daɗin kasancewar samar demokradiyya da bamu zo a cikin wancan hali na baya ba ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba yanzu dole ne ainihin godiya akan samar da demokradiya wannan shi ne abin da zan iya
to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka
gaskiya ne nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kudin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina naje na registration da komai da komai har a kawo yanzu ina 300 level wanda insha Allah ina kokarin gama shekara ne zuwa
to Jamilu badan ji daga gare ka kai kuma kai karatu kuwa
a gaskiya ba yayin makaranta ba amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah
kai primary
gaskiya ban yi ba
a to da yanzu a shekarunka 26 yaushe har ka je makaranta
eh sosai ina da wannan burin insha Allah
za ka shiga kaman yaki da jahilci kenan
zan shiga ba ma yaki da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga
za ka yi na wani dattijo da yaje aji da yana shekaru 70
in Allah ya yarda ko ina shekara 70 ne ko sai na shiga makaranta in je ina raye kuma sai na karkare gurguran hali
to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take
wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hannu taimaka ma iyaye na da sauran ma ƴan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan ƴan uwa na da suka shafe wanda cancancin tallafa musu alhamdulillah
to ga dace kai kai makaranta
eh nayi makaranta
primary ko secondary
eh na gama JJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba
to me yasa baka bi sawun Jafar ba
ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da indai Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban cire abun a raina ba insha Allah ina son ci gaba
to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai
gaskiya ni ma naji dadin demokradiya dan ina iyayenmu suke ba mu labarin wahalan da suka sha baya da kakanninmu da sauransu da wanda muka taso muka same su suke ba mu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwan demokradiya ba za ka samu lokacin da za ka fita kaje ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu daman da za ka yi wani magana wanda za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwa demokradiya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da yake ransa ko ba abin da za a fitowa masa gaskiya
badan ji daga gare ka Jafar ya kake ganin kamun ludda yan shugabannin mu a wannan kasa yanzu wanda za a ce su ne ya kamata masu daukan nauyin al'umma
gaskiya shugabannin mu suna iya bakin kokarin su wajen ganin cewa kasa ta zauna lafiya kuma kowanne dan kasa yana na'am kuma yana jin dadin yadda mulkin kasa yake tafiya shugaban wannan gwamnati a zahirin can gaskiya ko da ake fadin cewa akwai wahala akwai wanene mun sani cewa indai kana motsawa kana da dan abun yi to sai dai abin da ya kasance san zuciya ya sa kai suka akan shugabannin mu amma shugabannin mu gabai daya na daya ba ta kura ma ba da inda kake ba ta kura ma da neman kudin ka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yawo sun yankan farcen su kuma da shi suke tallafa ɗan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zakatansu ba su iya dakatar da duk wannan yawace-yawace saboda su ne da ƙasa ta su ce to amma ne sun sani cewa akwai talakawansu a baya ba yadda za a yi gwamnati ta ce kowa ɗan ƙasa ita za ta ɗau nauyin ko ta ce dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka damar ka je in ma ne za ka yi kai ka dai tsira da mutuncinka to ni shine nake ganin cewa wannan ƙasa shugabannin gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita ƙasa ƙasar mu ta Najeriya ita ma ta zama wata ƙasa a cikin ƙasashe masu ci gaba da ganin cewa bata kasance kuma baya wajen ci gaba na al'ummar ta da kuma tattalin arzikin ƙasar ta ba abinda take kokari kenan
Jamilu ka yarda da abinda Jafar ya faɗa game da adalcin shugabanni
eh gaskiya ba za a ce an taro gaba daya an zama daya ba wasansu daga cikin su suna iya bakin kokarin su amma wasansu kuma daga su sai iyalan su kawai suka sani su hayo waje da abin da zamu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar an duba zuwan wannan gwamnati a gaskiya an samu sauki amma ta wani bangaren kamar aka duba arewa maso gabas so kin ga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na North Zamfara zuwa Sokoto Kaduna da sauransu so abubuwan sai ya zo ya tashi
sai an duba da har waje da saura to abinda muke a addu'a gare su shine su kara daga dantsi kamar yanzu gwamnatin Zamfara da zai sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarin sa to abinda muke ta mai addu'a shine Allah ya taimake shi dai ya dora ka inda tsaya gaskiya a cigaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na Sokoto gaskiya abubuwa suna zo mana sosai to abinda muke ta addu'a dai shine su dade su hada kai su riga dantsi da shi shugaban kasa ya tallafa ta wajen harkar soyayya mun muna da bukatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai
wato akwai ci gaba kenan
akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwa wannan sabon gwamnati na Zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a
to Gaddafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a kasa a ganin ka
ci gaba da aka samu a kasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba daya an samu tsaro da wani kashe-kashe da satan shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a kasan nan saboda sojoji suna tabukawa baki ya kokarin su gaskiya ana yaki da yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba daya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya
kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci
eh gaskiya kamar ina wannan ya jawabi ba duka ne aka tare aka zama daya ba akwai masu adalcin daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun ture su gefe daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun dauki ayyan su can sun kai wasu kasashe da ba suna karatu suna jin dadin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin dadi sun bar talakawa suna cikin wani halin haulai shine kan magana da haka
to Jafar ba zan zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci
gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai kasa ta baka dama tsarin mulki na kasa ya baka dama ka bar kasarka ko kuma ka bar sitar naka a jiharka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a kasarka kana da yancin da zaka ga eh ba zaka zauna a kasar nan ba saboda duk wanda ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya furaudin da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos inda dai demokradiya muke to ba rashin adalci shugabanni bane zai sa mutun ya bar sitar nashi ya je wani waje neman arzikin shi neman kudin shi ina ganin wannan dama ce da aka bias ka bar kasarka ka je wani wajen ka ga inda ya dace kai a can kai daga jin shi ma wannan kasarka kuma yake san yaje wanda ba wai adalci ne babu a can kasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa ka yawo duk inda yake da a inda kake inda a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi yasa ni nake ganin shugabannin mu kamar a baya da aka fara ce sai ku can ko raba kasa da shauransu wasu daga cikin su sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba kasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa kasa daya ce
to yanzu sai tattaunawar ta da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan adam ga inda tattaunawar su ta kasance
ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru 20 daidai masu nazari a al'amuran yau da kullun suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane a yau ina tare da ƙwararru guda biyu akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari da farko bari in fara da kai Dr. Kari me zaka ce shine nasara yanzu ne a shekaru 20 na demokradiya a Najeriya nan
ni zan dan bambanta daga sauran masu tunanin cewa wai idan an ce nasarar demokradiya shine roman demokradiya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu akimiyanci a siyasa mun yi kinin cewa demokradiya an gina ta ne akan manyan ginshiƙai guda huɗu na farko akwai yanci akwai zaɓi akwai bin tsarin doka da kuma zabe. To duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manya nasarori a duka waɗannan fannoni. Alal misali, ita demokradiyya tana tafiya ne da zabe, wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen wa kansu abin da suke so, musamman ma zaɓen wa kansu irin tsari na gwamnati da suke so, da shugabanni da suke so, da manufofin gwamnati da suke so. To a cikin shekaru 20 ɗin nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida, kuma an sakar wa 'yan Najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so. Sa'an nan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihohi, kananan hukumomi, an yi zaɓuɓɓuka, an samu nasara. A wasu lokutan an kayar da gwamnatoci, an kayar da gwamnoni, an kayar da sanatoci. To saboda haka idan aka kwatanta a mizani, sai a ga cewa an samu gagaruman nasara ta wannan fanni na zaɓe. Yawwa, idan kuma aka yi maganar 'yancin takarawa, wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan demokuraɗiyya, a nan ɗin ma an samu nasara. Tunda yanzu 'yan Najeriya an sukan musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar Najeriya, su kafa jam'iyyu, muna da jam'iyyu har kusan 90 fiye ma da haka. Sa'an nan mutane suna iya tsayawa takara, akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja, suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so. Sa'an nan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa da gaske 'yan Najeriya suna da 'yancin su takarawa. Sa'an nan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu, Najeriya tana amfani da tsarin mulki. Tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a. Sa'an nan kuma shi kansa tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a riƙe masa gyara, ana masa kwasolima, kuma hakan yana faruwa. To saboda haka idan dai muke amfani muka duba batun a kimiyyance, sai muka cewa an samu manyan nasarori. Ba wai ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba, a'a an samu matsaloli da dama. Kusan ma za a iya cewa 'yan Najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu. To amma kuma idan an sa a faifai, gaskiya akwai nasarori da aka samu.
To bari zo wajen barista mai nasara Kogo Ibrahim, shin demokradiyyar Najeriya tana bin tsari yadda ya dace? Na farko, wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kwangwagwagon baya aka samu ta miƙe, to na farko sai a yi nuna murna akan wannan miƙewa. Idan kin tuna jamhuriya ta farko, duka shekara 6 ta yi da wata 3 aka kama da ita. Daga nan aka samu shekara 13 kama aka zo jamhuriya ta biyu ɗin nan kuma duka shekara 4 ne ta yi da wata 3 ita ma aka bar da ita. Jamhuriya ta 3 shine aka yi ta a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama. Na shugaban ƙasa kawai ya rage, aka dakile zaben. Jamhuriyar ba ta tabbata ba, sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta 3. To aka zo shi ma aka samu kusan shekara 15, sannan aka zo jamhuriya ta 4. To a ta 4 nan muka samu shekara 20. To kin ga dade wanda aka yi na shekara 20 ɗin nan, shi kan shi na ɗaya ci gaba ne da aka samu. Na biyu kuma sai sashi na 14 sai sashi na 1 shi ne bayani na tsarin mulkin Najeriya, cewa demokradiyya ita ce ƙashin bayan cigaban al'umma, ita ce tsarin gwamnatin da zamu. To wannan yayi daidai da tsarin da manyan ƙasashen duniya duka suke bi, yanda yawa suna bin tsari ne na demokradiyya. To shigan mu cikin mun yadda muna demokradiyya hamun da goma shekarun nan ya sa muka samu abubuwan cigaba da dama. Na ɗaya dai, kamin demokradiyyar nan shugabanninmu, duk manyan shugabanninmu ba ma a bar su su ziyarci manyan ƙasashen duniya, saboda mun zama wata ƙasa ce da ake kyama. Saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama, manyan shugabanninmu suna zuwa ƙasashe daban-daban, har ya kai ga lokacin shugaba Olusegun Obasanjo, har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake bin mu. To kin ga wannan cigaba ne. To bayan nan kuma an zo an samu wani cigaba wanda yake gagarumi. Idan kika ɗauka daga cikin shekara 20 ɗin nan, an samu halastattun zaɓaɓɓun shugabanni waɗanda talaka shi ya je jihar Kura'a ya zaɓe su. Zaɓin talaka ne, zaɓin mafi rinjayen 'yan Najeriya ne. An samu shugabanni
kusan guda biyar, an samu gwamnoni kusan mutum 150, an samu yan majalisa a tarihin Najeriya kusan dubbai, an samu yan majalisa jiha dubbai, an samu komishinoni dubban mutane, an samu ministoci da ruwan mutane. To kin ga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula sune waɗanda suke a ragamar shugabancin ƙasar nan. Sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da ƙasashen duniya, ta yanda yake duka shugabannin da suka hau an bude musu kohohin ƙasashen duniya, sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban, an sassanya hannu, ta yanda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yanda darajar kuɗinmu ya lalace, yanzu an samu saiko kuɗinmu ya samu ƙarin daraja, an samu ƙarfi na kayan da ake siye daga Najeriya waɗanda muke fidawa domin mu samu kuɗin shiga. Bayan nan kuma an samu cigaba sosai-sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama, da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama, da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa, da gine-gine da aka yi na tushoshin jiragen ruwa, da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu, da ƙarin tattalin arziki ta yanda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su makwabtan ƙasashenmu. Yanzu ƙasashen duniya na jinjirin danjiran abubuwan da za mu fita daga Najeriya domin su siya. Kin ga arziki ya ƙara inganta, an samu yalwata abubuwa, kuma komi ko ba komi ba ma 'yancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin nan. Domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya, da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka faɗi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za a yi, musamman 'yan kungiyar fafutukan 'yancin demokradiyyar nan da ake kira na dai ko lokaci, kusan duk yawansu sun fita sun gudu waje. To saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai-sosai, ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai daban-daban, sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin hakikin dan uwa maimakon abin kyama da da ake gudu.
To duk kun yi bayani na ba kowanne al'umma zaɓi da ƴanci shine ginshikin abin da demokradiyya ya kunsa. Dokta Abubakar Kari, baka ganin ƴanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen kalubale da muke fuskanta a yanzu?
Eto shi tabarkin demokradiyya daman dole za a samu tuntube ana samu miskiloli, musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda demokradiyyar sannan hankali ta ta kafa. Wato ita demokradiyyar kanta wata al'ada ce, tana bin jiki ne, tana bin jini ne, sannan hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma, sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi. To saboda haka idan an sami sukunoli ba wani abu mamaki, har inda ma demokradiyya ta kafa ta kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci. Kuma daman halayyar ɗan adam ne, wani lokaci sai amfani da ƴancin da yake da shi ya matsa wani ko ya ci mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani. To amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokradiyya ta kawo game da ƴanci a zahiri yake, kuma ya ninnin karshen alkairinsa.
To bari da yau ga barista, yanzu kaga an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari, na yanzu ne ya shiga zance zamani na mulkinsa na biyu. Alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyar yanzu shugaba Buhari, kana ganin me za ka ce yake yawo a doron zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su, kama daga tsaro da tattalin arzikin ƙasa?
To hashi ina ga tambayan da yi da za mu masu
abin da wato sai wani makon kenan
in Allah ya yarda.
To na ga kamar kina da rago wasu sakonni a hannunki.
Eh, kaga wani sako na Shehu Adamu Jau inda ya ce amsar wannan tambaya kai tsaye shine eh kuma a'a, domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki, a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da ƙarfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri. Ina ga dai magana in
conclusive san da mutane da yawa sun ce ba su gane wannan in conclusive din
ba. Kuma sauraro, insha Allah sai mun dawo muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa, muke sallama da ku.